يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروكك تمت بويبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Yau saura kwanaki 12 ƴan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage hannun kungiyar Boko Haram su cika shekaru 3 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba duk da cigaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murƙushe kungiyar za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu Matakin da mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi Nabi yake neman dauka da nufin ganin an kyautatawa mata a zaman aure yana ci gaba da jan hankalin mata. Bayan sauraron shirye-shiryenmu na baya kan wannan batu, wata mai kula da lamura a garin Bauchi Hajiya Zainab A. Garba ta yi tattaki zuwa ofishin wakilinmu a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad inda ta yi hannunka mai sanda tare da yin kira da a yi taka tsantsan domin kada allura ta jawo garma.
Da sauran iyayen gida duka haka suka mayar wataƙila da ƴancinmu da musulunci ya tanadar mana da an tabbatar da shi Allah ya biya mai martaba da alkhairi Allah ya sa ya gama da duniya lafiya amma cikin wannan neman mafita akwai wasu maganganu guda biyu da naji in har haka mai martaba yace to suna buƙatan waiwaye dalilin shine na farko akwai maganar cewa idan namiji ya mari matarsa ta rama gaskiya akwai matsala a dangane da haka ba dan komai ba saboda mu mata muna da rauni in har kullum za a hada mai karfi da mara karfi fada to fa kullun shi mara karfi shine a kasa saboda haka mai makon a hada mu fada gara a nema mana mafitan sulhu kamar yadda addini ya nema mana mafita saboda a cikin alqur'ani mai girma a suratul nisa aya ta 138 Allah ya ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha Allah ya ce idan mace ta ji tsoran yadda mijinta mata kudundune ma'ana baya bata haƙƙinta na wajen kwanciya ko kuma ya juya mata baya gaba daya babu laifi a gare su mata da mijin su yi kokarin sulhun ta tsakanin su wa Allah ya kara da cewa wasulhu khair sulhun nan shi yafi zama alkhairi har zuwa fadin Allah inda yake cewa wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira Allah ya ce idan kuka kyautata kuma kuka ji tsoron Allah lallai fa ku sani Allah ya kasance masani game da abin da kuke aikatawa to kun ga a wannan Allah ya ce ai sulhu bai ce mu wargaza zaman ba
amma Hajjia ko kuma malama kenan shi batun hukunta mace wajen mari haka kamar yadda mijinta ya mari ta ita kuma kamar yadda shi sai yake sulama shin akwai batun mari ko kuma akwai irin hukunci ne kamar yadda ya shafi dangin mari da duka jinin musulunci
to alhamdulillahi hadisai da yawa sun yi magana akan kar miji ya mari matarsa hakika mun yarda da wannan domin ba ma mari ba hadisi ya ce kar ma ka zama mai muzanta matarka irin ka rinka zagin halittarta annabi rahama ya hana amma kuma kaf cikin hadisai babu hadisin da ya bada shawara wa mace cewa in har mijin ya zuciya ya mare ta tarama ba mu samu wannan hadisi ba in akwai shi to babu mamaki wataƙila malamai sa ce ga inda yake ni almajira ce amma ni dai na san a cikin suratul nisa din har wa yau aya ta 35 Allah madaukakin sarki yana cewa wa in khaftum shiqaqa bainihima idan har kuka ji tsoron bacin da ke tsakanin su ma'ana sabanin da ke tsakanin su yayi yawa yayi girma Allah ce fa'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ku nemi wakili daga cikin danginsa da wakili daga cikin danginta in yurida har anafin su sami maslaha to a nemo wakilai da za su zo su zauna su daidaita in kuka nemo waɗanda za su daidaita da nufin a gyara yuwaffiqillahu bainahuma Allah zai daidaita tsakanin su inna Allaha kana aliman khabira Allah yace lalle shi masani ne kuma mai sanin irin ayyukan ku ne ko labarbarun ku saboda haka kaga anan umarni Allah yayi da cewa ayi sulhu a nemo wakilai su zo su yi sulhu da wakilin miji da wakilin mata ko waliyin miji ko waliyin mata aka ce su zo su yi sulhu ba cewa aka yi ta tashi tarama ba sannan a cikin alqur'ani mai girma suratul nahl aya ta 136 Allah madaukakin sarki ya ce mana wa in aqabtum idan har aka muku horo fa aqibu bi mithli ma uqibtum kura mahoran nan gurgudan yanda aka yi muku da shi wala in sabartu har dai Allah yace ana iya rama daidai abinda aka yi amma daga ƙarshe Allah yace wala in sabartu da za ku yi hakuri la huwa khairul lisabiri Allah yace hakurin yafi zama mai kyau ga masu hakuri kenan kaga Allah da kansa ba ya san ramuwa shi yasa yace ayi hakuri
malama Zainab
na'am
zamantakewar mu za ta yi wani lokacin irin karin magana na ce haƙe da haƙuri ma sukan saba zo mu zauna zo mu saba ne to duk dai sauraron su shin menene kike gani a matsayin ki na malama wanda ki na san cikin kinin zarci halayyar mutane ne ki kawo wannan yanayi da namiji zai daga hannu ga malama
to alhamdulillah ba malama ba almajira dan ni ne neman ilimi ce har yanzu gaskiya abinda yake jawo irin waɗannan babu wanda ya isa ya bada amsa saboda individual differences Allah ya halicce mu daban-daban akwai mai hankali akwai mai lura akwai masani akwai jahili akwai wanda Allah ya halicce shi ne mai fishi kai da shi a matsayinka na dan uwansa na mujima idan abu kankani ya zo sai ya tunzara to Abdul Wahhab in har za a ce mana in an mare mu marama menene amfanin hukuma ne a zato na an yi hukuma ne dan daukan wa mara karfi haƙinsa
kina jin
dan karba wa mara karfi haƙinsa
mata idan ta kai mijinta wajen hukuma kina jin abun ba zai gada ran cadiya ba
ba a kafa hukuma ba sai dan samu maslahar rayuwa hukuma da za a je gabanta mai hankali ce saboda ma yadda da hankalin yasa aka kafa su su zama wakilan jama'a dan haka in an san cewa za a je ayi masa abin da zai dawo ya zama sabani tsakaninsa da iyalin kaga ba za a yi tunda an je ne dan samu mafita ba kuma za a nemi a rusa al'amarin ba dole hukuma za ta nemo mafita ne yadda za a koma a zauna daidai misali matarka ta kai karanta ta ce ba za ta zauna da kai ba saboda kana mata kaza tana mata kaza alƙali yakan ce a je a zauna a sasanta a yi biku in abu ya gagara ne a dawo wanda kuma fatan shi ne in an je a sami daidaito a tsakani shi yasa Allah da kansa ya ce a nemo wakilai waɗanda za su daidaita al'amari to in an je gaban hukuma ai zuwa gaban hukuma Abdulwahab ya fi sauki akan a ce ta ɗaga hannu ta mare shi yanzu ga karamin misali kai ne da ƴaƴanka guda biyu da wa da ƙani sai ka zo ka samu suna faɗa sai ka tarar da wani ya mari ƙanin a matsayinka na shugaba a kansu uba a gare su mai hankali da ka ɗara su hankali sai ka ce wa ƙaramin tashi ka rama marinka ko a al'adance yayi daidai bare matar da take karkashin namiji wanda girman haƙƙin namiji yake kanta sai a wayi gari kuma mijin ya iya marinta karama ai kuma aure bai zama zaman lafiya ba ya zama yaki
ashe da kin gane da kin je kin zauna a cikin ashe ashe da kin gane da kin je
nan ka suna mun yi recording din sai zafiya dai sun fi 100 ko 111 ne muka yi recording wadan sun in kaji kaman ka ai kwalla akwai wani mutum wanda ya aure wata mata matan nan ta zo gidan shi da yar wata bakwai suna kwance cikin dare, uwar tana bacci bata san abin da yake faruwa ba. Ashe shi wannan mutumin ya tashi ya dauki yarinyar nan mai wata bakwai, da yarinyar ta yi ihu uwar ta tashi sai ga jini kaca kaca duk kayanta, shi kaya mushi wannan mutumin yanzu haka yana hannu. Muna nan muna bincike. Akwai ɗaya kuma mai ban mamaki wanda muka yi rekodin a Batsari.
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba domin jin wannan abin mamaki. Yanzu a madadin Zainab A. Garba da wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ya mana hira da ita, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni, alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin muke.